Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Aula ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Ana sukan shugaban Amurka Donald Trump akan wani sabon zargi da ake masa na kalaman wariyar launi wanda ya ji asabar inda ya cecceki wani babban dan majalisar bakar fata ba Amurka ya kuma kira birnin Baltimore da bakar fata suka firin jayi da wuri da ke cike da ta'asa. Kalaman na Trump sun bayyana ne a cikin wasu jerin sakonnin Twitter da ya auna dan majalisar wakilai na Democrat Elijah Cummings. Babban mai sukan lamirin gwamnatin Trump mai wakiltar gundumar da tafi yawa a cikin Baltimore. Wasu manyan jigajigan jam'iyyar adawa ta Democrat sun maida martani kamar tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden wanda ke kan gaba a cikin jerin masu neman yiwa jam'iyyar Democrat takara a zabe mai zuwa. Ya ce lallai waɗannan kalamai ne na kiyayya da basu dace ba. Ita kuwa kakakin majalisa na wato yar Democrat Nancy Pelosi ta zargi Trump da nuna wa babban dan rajin kare haƙƙin bil'adama wariyar launi da cin mutunci kuma shi ne ke bada shugabanci na ƙware a yankin Baltimore. Yan sanda Rasha sun kama mutane 1,000 a jiya Asabar yayin da suke zanga-zangar kin amincewa da shawaran Moscow da fitar da yan takarar yan adawa a zaben birnin da za a gudanar a wannan shekara a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha. Wasu kamfanoni yada labaran Rasha sun rawaito wani babban dan sanda na Moscow yana cewa gabaki ɗaya mutanen da aka kama sun kai 174 a bisa laifuka daban-daban ciki har wato a cikin masu zanga-zangan wanda suka gudanar ba tare da ko kuma basu bi ka'ida ba a birnin wato a birnin na Moscow. A gundumar wato an gudanar da galibin kamin ne a cikin tashin hankali. Wani sa'ilin ma yan sanda suka yi kokawa kafin su kama mutane ko kuma suka yi amfani da kulki a kan mutanen, inji wani da ya shaidi lamarin. An kama madugun yan adawa Alexei Navalny a farkon wannan mako saboda ya yi kira a gudanar da wannan zanga-zanga ta jiya domin tilasta wa hukumomi ta ba 'yan takarar 'yan adawa dama su shiga zaben birnin Moscow da za a gudanar a ranar 8 ga watan Satumba mai zuwa. 'Yan sandan Hong Kong sun kai sabame tare da amfani da barkonun tsoho a tashar jirgin kasa a jiya Asabar domin tarwatsa sauran dubban mutane a cikin masu zanga-zanga waɗanda suka karu a cikin maci na kin jinin yadda 'yan sanda ba su yi gaggawan dakile wani hari da wasu wata ƙungiyar 'yan banga ta kai a kwanakin baya ba. Wasu hotuna da 'yan jarida suka fitar yammacin jiya Asabar sun nuna 'yan sandan da kulaki a hannunsu suna bin matasan da suka sa abin kare hancinsu da baki da hular kwano na masu aikin gine-gine a tashar jirgin kasa wanda ke garin Yuen Long. Sa'o'i kafin samamin masu macin sun kai wato sun yi zanga-zanga a unguwanni domin nuna rashin jin daɗinsu game da 'yan sanda. An rufe cibiyoyin kasuwanci kana mutane kuma sun saura a cikin gidaje ba sa iya fita. Garin Yuen Long yanki ne mai cike da jama'a kuma a da akwai manyan masana'antu a wurin wanda ke kusa da kan iyakar Hong Kong da China. Kana akwai wasu mutane masu alaka mai karfi da wannan kungiyar 'yan bangan wanda ake alakanta ta da kasar China. Da safiyar jiya Asabar an rufe manyan wuraren cin abinci kamar Baghdad da kuma kasuwannin zamani. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla sojojin Pakistan 10 a jiya Asabar a wasu hare-hare ɗan bindiga guda biyu a cewar ma'aikatan sojin kasar. An kashe sojoji 6 a cikin harin farko a lokacin da ɗan bindiga akan iyakar Afghanistan suka bude wuta akan sojoji masu sintiri a kusa da tungar jami'an tsaro dake Gurbaz a yankin Waziristan a arewa. An kuma kashe kananan sojoji a hari na biyu yayin da binciken ake gudanar da wani binciken aiki a kusa da Turbat dake kudu maso yammacin Balochistan. Bangaren kungiyar Taliban a Pakistan wacce ta balle kanta daga kungiyar ƴan bindiga Afghanistan ta dau alhakin kai wannan harin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da dawowa shirin zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran dake dangantaka da zaben. Ni Nasura da Mail Hikaya zan gabatar. PDP ta kammala gabatar da shaidu gaban kotun karar zabe. Yanzu me ta sa a gaba ne? Muna zabe duk da ba shugaba Buhari muka zaba a zaben da ya gabata ba, kuma muna mutunta kotunan Najeriya. Inji almajiran Ibrahim Elzazzaki masu zanga zanga. Yan siyasar APC na Niger na hamayya da wanda shugaba Buhari ya zaba don zama minista daga jihar. Waɗannan da ra'ayin masu larurar rashin gani ko makafi na APC za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Atiku Abubakar da jam'iyyarsa ta PDP sun kammala mika shaidu gaban kotun karar zabe don kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 23 ga watan Fabrairun bana nan. Maimakon mika shaidu 400 kamar yadda jam'iyyar ta yi alkawari ko alwashi tun farko, ta gabatar da shaidu 62 ne. Injiniya Abuba Galadima shine shaidan jam'iyyar na farko, inda shi kuma tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama Osita Chidoka ya zama mai bada shaida na ƙarshe. Ga zantawa da Buba Galadima.
Babu gungumen da ba a jefa a gaban mu ba dan kar mai gudu, dan ma ba a yadda mu shigar da ko takarda ɗaya ta shaida ba, amma idan Allah cikin ikon shi duka muka shigar da wayannan takardun. Kuma ni yadda na fahimta, idan dai akwai alƙalai masu jin tsoron Allah, idan akwai alƙalai masu faɗan gaskiya, in akwai alƙalai wayanda ba su da shakkun kowane irin mutum, za su yi shari'a irin na sai na Umar. Ina tabbatar maka cewa wannan gwamnati kaman ma ta shiga hannunmu. In har kaga haka bai auku ba, to ka tabbata cewa akwai lauje cikin nadi, kila ko an tursu hasawa alƙalan nan ko an yi musu wani abu na ƙarƙashin tebur wanda Allah kadai zai sani.
Injiniya yaya shari'ar Sayyidina Umar take?
Gaskiya, bisa gaskiya. In ya same ka da laifi, kai ma ka san za a yi maka daidai hukunci daidai laifinka, ko kai waye duk girmanka, dan yafi jin tsoron Allah da dukkan dan adam. Shine shari'ar Sayyidina Umar kenan.
Injiniya, kai ka fara bada shaidan nan, yaya aka zabe ka? Me yasa aka zabe ka ka zama na farko a masu bada shaida?
Don ni nafi kowa sanin mutumin da ake shari'a a kansa a kasan nan, in dai a siyasance ne na farko kenan. Na biyu, ni nake wurin da ake tattara alƙaluman zabe, saboda haka dukkan abin da ya auku a ƙasar nan, irin doke-doke, bugu, kisa, kullewa da kuntatawa 'yan Najeriya a lokacin da ake zaben nan, ni nake karɓa direct ta telephone ta bakin waɗanda aka yi wa waɗannan zalunci. Wannan ita ce shaida. Ni wato ganau ne ba jiyau ba.
Injiniya, faɗa mana ma wani abu ɗaya da kuka faɗa wanda kuke ganin ba wata makawa kun dogara da wannan zai iya sa a yi muku hukuncin da kuke so.
A'a, abu biyu. Alƙaluman zaɓe ya nuna cewa Atiku ne ya ci zaɓen nan da ƙuri'a miliyan 1,600 da wani abu. Na biyu, General Muhammadu Buhari bai ma cancanta ya tsaya neman shugabancin Najeriya ba, domin bai karatu da shaida cewa ya isa abinda constitution ya tanada yana da shi ba.
Gara wancan alƙaluman da miliyan ɗaya kace ba kuskure bane ko ban ji sosai ba?
Miliyan 1,600 da wani abu muka bige shi.
Oho, oh, kana nufin kuna gaba da
shi? Muna gaba da shi, of course, shi ma ya sani. Ai, ba wanda bai sani ba. Shin duk al'ummar Najeriya yau sun san cewa Atiku ya kada Buhari. Dukkan masu sa ido na duniya da suka zo Najeriya kallon wannan zabe sun yadda da cewa Atiku ne ya ci zaben ba Buhari ba. To kuma me kake nema? In alƙali yace ba haka ba, to shi yasa nace akwai lauje cikin nadi, akwai abin da ya auku ba wanda idan mu zai iya hanga ba.
Duk da wata kotu ta yanke hukunci kan takardar kammala makaranta ta shugaba ne ta yi watsi da wata ƙara da wasu suka shigar. Mun gani ina jin bare ne hukumar Jarabawa da kanta ta kammala secondary nan ta je har fadin shugaban kasa ta damka wa Buhari certificate ɗinsa.
To kai Nasiru, ai ni a tsamani na kai karatu. Kai gidanku mutanen waye suka kai maka takardarka?
Ni na shugaban kasa.
To dan yana shugaban kasa wani ba dan Najeriya bane shi? Kai ba dan Najeriya bane? Ko in ana zabe shi yana da ƙuri'a biyu ne dan yana shugaban kasa kai kana da daya?
Yanzu zamu jira bude sashin kariya daga lauyoyin APC mai mulki da shugaba Buhari da kuma lauyoyin hukumar zabe. Tuni da jam'iyyar PDM ta janye kalubalantar sakamakon zaben, inda tun farko ta shigar da karar cewa an tantance dan takararta Pastor Aminci Abu, amma sai ba a sanya shi cikin jerin yan takarar ba. Bari mu koma wannan labarin na yan Shi'a. Sakamakon takarkarewa da zanga-zangar neman fito da Ibrahim Zazzaki da almajiransa suke yi don tafiya asibiti a India, almajiran yan Shi'a sun ce suna zabe amma ba shugaba Buhari suka zaba ba, kuma suna mutunta kotuna duk da dai ba a ga sun dakata don samun bukatarsu daga babbar kotun Kaduna ta barin jagoran nasu ya tafi asibiti ba. Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin masu muzaharar na Abuja.
Ba wanda ya hana mu zabe, mallam bai hana mu zabe, ya ce in kana so ka je kai zabanka. Inda na zo da kati na na zabe sai in gwada maka, kuma in gwada maka inda ni je ne zabe ni da nake magana da kai. Na je Kaduna na zabi wanda ba Nasirin Kaduna ba, wanda ba Nasir ba, saboda haka mu muna yi. Amma kuma ga kowa ma a dokokin kasa sa kai ne. In dan kasa ya ce ba zai je zabe ba, fine. Ba inda dokar kasa ta ce wajibi ne sai kai zabe. Amma in ka zaban makanka ba za ka yi ba dan kaga ana rashin adalci. Ba za a yi adalci ba. To shi kana ai ko shi Buhari ya ga ne mallan da Allah a taimake shi zai yi irin abin da mallan yake nema na adalci. Yau ne dai da aka bada kwangila, Saudi Arabia suka bada kwangilan kace mu ake cewa mu yan ta'adda ne mu kaza. Amma tsakanin Nasiru da na da
gwamnati Ibrahim ba ku da wata shaida ta maganin Saudi nan, ba za mu ci akwai wata shaida ta zahiri ba, amma dai lokacin da aka yi ko wancan ba dariya nace ai ba wancan abuwa da aka yi a gelle su ai an ji wani jami'i daga Iran ya kira shi mallan Elzazzaki sun tattauna.
Amma wace shaida ne ta wuce a ji sarkin Yarima mai jiran gado ya ce shi ne ya gurgunta karfin Iran a Najeriya? Wace shaida ne ta wuce janar Buhari shugaban kasa da ya je haɗaɗɗiyar daular Laraba gidan talabijin suka yi da shi ya ce eh ya auka ma yan Shi'a domin ya rage karfin Iran? A je a bincika in kuma ana neman clip na bidiyo mu kawo muku. Kuma shi sarkin Saudi Arabia ya faɗa wa Time magazine da ke London, har ma an yi masa facin baki wani mutum wani shi Dr. Al'amri, gidan rediyon German wakilinsu na Al-Qahira ya ɗauko har muryar mutum. Wace shaida ne ta wuce wannan? Mu abinda muke kokari mu ce shi ne ba wanda ya hana mu zabe, kuma abinda muke faɗa demokradiyya ne, sai dai kuma in ko da ke mun fahimci soja mara Yunus ke mulkin Najeriya yana abinda ya ga dama, mu neman yanci mu muke yi. In a ɗauko mana wata kotu kwaya ɗaya a ƙasar nan, ko da majistri ne da take cewa haramun ne ga ɗan ƙasa ya nemi yancinsa ta hanyar muzaharori, ai an san waɗanda suka ɗauki makamai su suna cikin dazuzzuka. Mu a cikin gari muke rayuwa da mutane.
Ranar 29 ga watan nan kotun ta Kaduna za ta yanke hukunci kan bukatar kyale mallam Ibrahim Elzazzakin ya tafi asibitin. Yanzu kuma za mu shiga Neja, inda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ke dauke da rahoton hamayya da wanda shugaba Buhari canko daga jihar dan zama minista.
Jam'iyyar APC a jihar Neja Najeriya ta ce ta shiga wani yanayi na rudani da tashin hankali a sakamakon ganin sunan ambassador Zubairu Dada a cikin jerin sunayen mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ya turawa majalisar ƙasa domin tantance su su zama ministocin gwamnatinsa. A wani taron manema labarai da APC ta kira Amina a kan wannan al'amari, ta ce tana cikin wani yanayi na katsuwa, kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo ya yi ƙarin bayani.
To abinda za mu ce a jihar Niger sai dai mu haɗa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda wannan abu da muka gani ya ba mu tsoro sosai, kuma abu ne da zai sa jikin wani wanda duke sha'awan siyasa ko yake sha'awan ya wahala da siyasa gwiwoyin shi su mutu. In ka duba wannan mutumi dai da aka fito da sunan shi a matsayin minista daga jihar Niger, ina da tabbacin koda mutum min nan ya jefa ƙura'a to ba Buhari ya zaba ba.
Wane ne kenan
shi ambassador Zubairu Dada?
Magana da hujja, faɗin wannan magana
a hujja na shine mutum ne da aka sani ka Ahmad Kari memba ne na wani jam'iyya kuma a lokacin duk da mutum zai karbi mulki zai alƙawari zai iya aiki da constitution na jam'iyyar APC da manifestos na jam'iyyar APC amma da zaran ya ci zabe sai kaga an fara tunani ana neman suwane ne ke da capacity wanda yake ba adalci bane
Alhaji Aliyu Muhammad Kafinta shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger yayi karin haske akan sunayen mutane uku da suka ce su ne suka tura wa shugaba Buhari domin a zabi daya daga cikin su daga jihar Niger
akwai injiniya Mustafa Alkhari wanda yake former commissioner ne mun ga irin na lafiya mun ga wanda ya taka sannan kuma akwai former chief of staff Metosai sannan kuma akwai engineer Imam
to sai dai daya daga cikin dattawan APC kuma na hannun daman ambassador Zubairu Dadan Alhaji Awaisu Giwakuta ya mayar da martani ga shugabannin APC na jihar Niger akan wannan mataki da suka dauka
wannan magana ci gaba dole ne a samu mutumin da ya cancanci ya rike sa masa ai ba haji kuma ba zabi ne yana yi an zabi shi da matsayin shi dan ci gaba ne dan son ci gaba dan son tsanakawa ne dan son haka
yanzu ko yayi muku kenan ba ku da matsala
yayi mana dogo a wannan lokacin da aka zabuwa marawa minista da
Shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger dai sun ce nan gaba kadan za su gudanar da wani gangami domin nuna wa shugaba Muhammadu Buhari rashin amincewar su da ambassador Zubairu Dadan.
Wasu na murna, wasu na sukar waɗanda shugaba Buhari ya zabo don zama ɗan majalisarsa ta zartarwa. Bisa tsarin mulkin Najeriya dai shugaban ke da hurumin zabo waɗanda yake so ya yi aiki da su, ita ko majalisa ta tantance su ko kuma ta nemi a sauya wani ko wasu daga cikin su. Yanzu kuma sai sashin ra'ayoyi.
Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC masu lalurar rashin gani na ƙasa. Ina son shaida ma duniya abinda Jalal Muhammadu Buhari ya yi shugaban ƙasarmu wanda muka fara tiritiri da shi tun iyayenmu suka fara tiritiri da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari har ƙaunarsa da kuma son sa ya shiga cikin mu. Mun mutane masu bukatar musamman muka ci gaba da mishi hidima. To amma abin takaici shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya wani doka wanda zai kare haƙƙoƙin mutane masu bukatar musamman. To mu a matsayin wanda muke cikin jam'iyyar APC da kasu mahaƙata wanda bamu taɓa yin antifati ba. Amma ta yi gashi na tura suna ministoci guda 43 amma babu wani mutum mai bukata na musamman. To menene amfanin wannan dokan da mai kima shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi don kare mutane masu bukata na musamman? Kaga idan ba za a zo a bamu dama mu a samu daga cikin tsarin shugabanci na misali kamar ministoci ba, to wannan dokan mu ba ma ma bukatun ta kawai a soke wannan dokan mun ya ga dama ka ga dama ma a cire mu ma daga Najeriya. Mu wannan abin da aka so a muna ya so an namu cewa ba a ganin mu kenan.
Yarima, ya zama wajibi ne sai an ba wa wani mutum wanda baya gani ko wanda baya ji sannan ne zai zama an yi muku adalci.
Abinda muke magana ne sai aka neman kuriyar mu. Me yasa da ta mu zo mu tallata shugaban ƙasa? Ina so in ga muka har zamfara na dai zamfara ina tallata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba tare da wani jami'in gwamnati ya taimaka kamin koda da naira ɗaya ba. Na je gurare da dama a matsayin wanda ba na gani na tallata shugaban ƙasa. Oho, me zai sa da kace an zo ai ministoci ba za a samu ba?
Masu sauraro da wannan ra'ayi na jagoran makafin APC, muke kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wakilin mu na Mina Mustapha Nasiru Batsari da wacce ke kula da hada sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamuel Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin nan shida da ke shi a Alamusu gabacin Najeriya, kuma jihar da ita ma sai fama da matsalar ƙalubalen tsaro musamman ma na hare-haren yayan ƙungiyar Boko Haram da kan kai kan makarantu da kayayyakin karatu da ɗalibai, wanda ya sanadiyar mutuwar wasu ɗalibai a shekarun baya da suka gabata a garin Budiyadi da kuma sace wasu ɗalibai a makarantar matan nan da ke garin Dabci, wanda daga bisani aka dawo da su banda guda ɗaya da aka ƙi dawowa da ita da ake kira Niyya Sharubu. Wannan bature na matsalar tsaro ya shafi harkokin ilimi sosai a jihar Yobe, ganin cewa an yi dilo jihar Netin a ranar 27 ga watan Agustan 1991 karkashin mulkin tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Babangida. Jihar da kuma yanzu haka ke da kananan hukumomi 17 da kuma adadin mutane ya kai kiyasin cewa sun kai miliyan 3,400. Jihar Yobe ne na makwabta da wasu jihohi guda 4 a arewacin Najeriya kamar jamhuriyar Niger, wanda kuma yanzu hakan jihar ke cigaba da fuskantar fuskantar kalubalen tsaro da cewa an nan samu saukin lamari sai dai dan abin da ba za a rasa ba wanda kuma ya shafi harkokin ilimi a jihar baki daya tun shekarar 2015 da jihar ne ke zama koma baya a fannin sakamakon jarabawar nan da ake kira WAEC ko kuma NECO a matakan secondary sai dai sabon zaben gwamnatin jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni yace wannan batu ba abin ado bane kuma dan haka ya kafa dokar tabaci akan fannin ilimi na ganin cewa an dane wa jihar kallon kallon da aka yi mata a fadin kasar baki daya musamman abin da ya shafi fannin ilimi da kuma tambayi gwamnatin jihar Alhaji Mai Malabuni irin matakan da za su dauka na ganin cewa an dawo da martaban ilimi a wannan jiha da dai abin da ke cewa
to abu ne da na ga zurfin tabarbarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan tabaci da yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci
haka ne kamar wani mataki za ku dauka a nan ganin cewa haɓaka wannan batun ilimi dan ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce ma koma baya batun harkan ilimin zamani a Najeriya
to ai shi ne kaga dalilin da yasa kenan dole ya wajaba kan mu dauki matakin da muka dauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado bane ga kowa kuma ba abun alfahari bane abu daidai a yi shi shine a dauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar za mu haɓaka harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wannan abubuwa duk dai ko ma menene zai ta'allaka akan ilimi ne domin bayar da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa bayar da za a ci kana ɗinka gaba baya na warwarewa so dole mu yi abin da ya dace mu ga cewa mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi amma halin da ake ciki a yanzu idan aka yi jaraba muka zo na baya in ma menene dalilin da to muna so mu san menene dalilin kuma mu yi maganin abun
na ganin cewa ana zargin cewa ƴaƴan makiyaya na baya-baya wajen samun ilimin zamani hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah Katolu Lawyers Association da ke tarayyar Najeriya wato Honorable Khalil Muhammad Bello ko ya ake ganin wannan tsari da gwamnatin jihar Yobe za ta soma kan farfado da harkokin ilimi a jihar
kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah wadda dama makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar su ma ƴaƴan makiyaya ba a bar su a baya ba wajen samun ilimi na zamani domin su tantance tsakanin hagu da dama makiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa kuma ba su wasa da karatu domin dama Shehu Usmanu tarbiyar da mana yace inde men dure inde men jange kiyaya kuyi noma kuyi karatu dan haka ka gani idan kuma ko manhobin kullin Allah din abubuwan da aka mata rijista akwai noma akwai kiyo dan haka za mu tsaya tukuru mu bashi goyon baya tunda shi mai cika alkawari ne yana da kyakkyawan kuduri a jihar Yobe to in Allah da za mu iya kokarin mu tabbatar dukkan wani dan makiyayi da bai wuce a sashi a karatu ba za mu tabbatar an sashi domin ya samu karatun addini da kuma na zamani dan ya san yadda zai tafiyar da rayuwarsa dan taimakon al'umma
na kuma tambayi professor Maimuna Waziri wanda malama ce a jami'ar tarayya da ke garin Gishuwa a jihar Yobe ko da mataki suke gani za a iya dauka dan inganta ilimin harkokin mata a jihar Yobe ga dai abin da take cewa
sai a ayyuka suna da yawa dan kaga ban da na gwamnati sai an je ta wajen su sarakuna da kuma iyaye dole kowa ya bada gudunmawar sa a ciki dan in aka duba ita ilimin mace ba idan ta yi ba wai zai hana ta aure bane tun ba ta yi aure din amma in ta yi ilimin din ta je zaman gidan mijin ma zai taimaka mata saboda haka idan aka bar mata suka sami ilimi za mu je har grassroots a iyaye su ma a ga a musu bayani cewa ka ilimin matan nan yana da amfani su taimaka su bar ƴaƴan su su yi karatu don kuwa a addinance ai an ba da muhimmanci ma ilimi sai dai ko al'ada wanda irin tamu amma addinance an ba da muhimmanci a ilimi
Dr. Abba Ibrahim Adam dai shine shugaban kwalejin koyar da harkokin shari'a da ilimin addini da ke jihar Yobe wanda ya jawabi kan yadda za a farfado da harkokin ilimin tsangaya da kuma bashi daidaito kamar ilimin zamani a jihar.
Ilimin tsangaya ilimi ne mai amfani wanda yana da dogon tarihi. Ya fitar da malamai da dama wanda suka karanta ilimi na larabci na addini na duniya geography science da duk sauransu. To ta yaya za a yi mai amfani da wannan ilimin tsangaya domin mu sa sake dawo da darajar jama'a, darajar ilimi, kuma mu yi kokari mu ga cewa yaran nan da suke yawo a titi ba karatu, ta yaya za a yi amfani da tsangaya wajen ba su ilimi? Sai gwamnati dole ta yarda da cewa makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu cin gashin kansu ma duba masu ba da gudummawa wajen ci gaban ilimi. Na biyu, dole gwamnati ta ware wa wayannan tsangaya wani kaso na kasafi na kuɗi wanda za a rinka biyan malamai da kuma lura da al'amuran su na yau da gobe. Sannan gwamnati ya kamata ta tsara musu wata manhaja na yanayin koyarwa wanda a yanda ake a wancan makarantar haka za a yi a wancan, haka za a yi a wancan. Sai zama na an bude musu wani bangare ko wata cibiya a karkashin hukumar ilimi ta jaha wanda za a rinka kula da su. Idan aka yi haka, to su ma makarantun tsangaya za su ba da gudummawa sosai kamar yanda sauran makarantu suke bayarwa. Dole wanda ya karatu irin wannan ya gama, ya haddace Alkur'ani, a dauki certificate a bayi na cewa shi mahaddaci ne. Abu na biyu shine su kansu wayannan makarantun bayan karatun Alkur'ani ana so a saka musu karatu na koyon sana'a. Yanda in mutum ya gama ko da bai jira gwamnati ta bashi aiki ba, zai iya dogaro da wannan ilimi na sana'a da ya samu, ya zama na yayi wa kansa hanyar samun cin abu.
Comrade Muhammad Abba Isa dai shine shugaban kungiyar masu bukata na musamman a shirin Arewa maso gabacin Najeriya, kuma ɗaya daga cikin masu rajin kare haƙƙin bil'adama na masu bukata na musamman, wanda kuma ya gabatar da bukatunsu kan harkokin ilimi kamar haka.
Fannin ilimi na masu bukata na musamman yanzu duk cikin makarantu da zaka je, ba zaka je ka samu makarantar da shi mai kurma mutumin da baya ji ko kuma mutumin da baya gani zai za a dama da shi ko wani abin nan ba. To kaga wannan kafa dokar ta baci, gwamnati za ta shigo da mu akwai abin da muke kira, ake kira inclusive education, amma da special education da ake magana ware su aiki a gefe in yaso a koyar da su, amma special education sai zama da shi amma ba ta tasiri. To kira da zan yi a wannan ga mai girma gwamna, a samu a kafa mana Yobe State Special School. Yobe State Special School na idan aka kafa shi, asashe ne burin ma makwabtan mu zaga za su sura koyarwa daga kasasu. To wannan zai bada dama ga ainihin mutanen da za a dama da su san ta ina ne ya kamata cewa masu bukata na musamman suna da gogari. Kaga kira da zamu yi. Sannan kuma yawanci conventional university da makarantu, mutumin da yake ji da mutumin da baya gani karatun su daban ne. Mutumin da yake baya tafiya kamar ni, ya zama ne cewa an tanadi kayan aiki da kuma accessibility inda za su samu su shiga su yi ilimi. Ilimin ne da kake ji shine gishi, kuma ilimin ya taso saboda talauci. Akwai abin da muke kira multiple challenges a masu bukata na musamman. Yawanci idan ka duba iyayen su sun dogara da su, maimakon su tafi makaranta sai ka ga suna amfani da su je su yi bara. Idan suke bara sai su taso, wannan lokacin da za su koka su yi bara zaga yawanci yaran mutane zaga cewa suna makaranta. To shi yasa kake gani muke kira da gwamnati ya zama da cewa su ma ainihin iyayen masu bukata na musamman ya kamata a tallafa musu.
To shin menene ma gwamnatin jihar Yobe za ta mai da hankali a kai wajen sake farfado da martaban ilimi a jihar? Tambayakin ne wa gwamnan jihar Alhaji Mai Malabu ne.
Mun kafa kwamiti na kwararru wanda Professor Maladaura yake jagoranci, wanda za su fito da abin da ya dace a yi, domin na farko ba matsalan azuzuwa ne kadai ba, ba kuma matsalan malamai ne kadai, ko kuma wasu akwai matsaloli da dama da suke addaban fannin ilimi. To dukkan abin da yake damun fannin ilimi kama daga azuzuwa, domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma dalibai, akwai guraren da akwai dalibai ba malamai ba kuma azuzuwa isassu, akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba daliban. So dole ne yanzu muna so mu hada karfi mu ga cewa ta inda sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda aka yi aka haɓaka harkar ilimi ta tsoro. To menene yanzu zai hana a yi? Dole ne mu ga cewa mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga cewa ta hanyoyi da za mu bi mu ga cewa a inda ba azuzuwa mu yi azuzuwa, a inda akwai azuzuwa kuma mu ga cewa an samu ɗalibai, a inda kuma akwai ɗaliban azuzuwa ne suka yi ƙaranci mu ga cewa mun ƙara. So yana daga cikin harkar abin da ya shafi ƙarin ilimi sauransu, duk wannan yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu dauka mu ga cewa insha Allah mu inganta harkar ilimi.
Wannan dai shine mataki na farko da gwamnatin jihar Yobe ta dauka musamman ma kan farfado da harkokin ilimi a jihar da ake ganin ta zama koran baya sauran takwarorin ta na arewacin Najeriya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa na muryar Amerika Amina Buhari Aunace daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
musique info pour chacun